Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Talata 15 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurkawa ji Litinin cewa demokradiyya ta yi nasara. Babban Attorney General ɗin kasar Amurka William Barr, ɗaya daga cikin manyan abokan Trump, ya yi murabus a daidai lokacin da ake zaman tanki a tsakaninsa da shugaban. Kasar Amurka ta zarce yawan mutane 300,000 da suka mutu sanadiyar coronavirus a jiya Litinin.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji shawarwari da masana tsaro ke bayarwa akan yaki da ayyukan 'yan ta'adda biyo bayan sace ɗaliban makarantar sakandare na gwamnati a jihar Katsina.
Su suna samun bayani cikakku fiye da jami'an tsaro saboda su suna siyan bayanan da kuɗi. Shi kuma bayani na sirri kuɗi ne. To an dai ba za ka kashe kuɗi a bayanin sirri ba, to ba za ka samu abin da kake so a wajen yaki da wayannan ta'addancin ba.
Tsohon gwamnan jihar Borno ya taimaka wa mutum 1,000 da rikicin Boko Haram ya shafa da jari da kayan aiki domin sake gina sabuwar rayuwa.
Gwamna yana gwagwaron karfinsa bisa ga ilmantar da 'ya'yan, amma a kasa akwai talakawa musamman ma da ke IDP camp da sauransu da ba su da.
Bayan haka kuma muna tafi da shirin saka mai wuya, to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya Litinin cewa demokradiyya ta yi nasara, yayin da masu zaɓe daga duk faɗin kasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaben da aka yi a watan jiya. Yana mai cewa ƙa'idojin mulkin kasar an tursasa su, an gwada su, ana musu barazana amma ba su ruguje ba. A wani jawabi daga tsohon gidansa na Wilmington da ke Delaware, Biden ya yi niyyar jagorantar Amurka bayan haniyar yakin neman zaɓe da kuma ƙin amincewa da shan kayi da shugaba Donald Trump ya yi. Biden ya ce, idan wani bai sani ba a baya, to ya sani yanzu. Abin da ke buga a zukatan al'ummar Amurka shi ne demokradiyya. 'Yancin faɗin albarkacin baki, 'yancin yin zaɓe da zaɓar shugabannin wannan ƙasa. Mu kuma mulki kanmu. Bayan samun sama da ƙuri'u miliyan 81, Biden na shirin hawa kujerar shugabancin ƙasar a ranar 20 ga watan Janairu. Babban Attorney General ɗin ƙasar Amurka William Barr, ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba Donald Trump, ya yi murabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban kan ikirarin da ba shi da tushe na shugaban ƙasar na magudin zaɓe da kuma binciken ɗan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden. Jiya Litinin ya je fadar White House, inda Trump ya ce babban lauyan ya gabatar da wasiƙar yin murabus nasa. Kamar yadda wasiƙar ta ce, Bill zai ajiye aikinsa gabanin Kirsimeti don yin hutun tare da iyalansa, a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Trump ya fito ƙarara ya nuna fushinsa game da kalaman ba ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press a farkon wannan watan, cewa sashen shari'a bai gano wata badakalar zaɓe da za ta sauya sakamakon zaɓen ba. Trump ya kuma fusata cewa ma'aikatar shari'a ba ta fito fili ta sanar da cewa tana binciken Hunter Biden gabanin zaɓen ba, duk da manufofin sashen game da irin wannan sanarwa. Kasar Amurka ta zarce yawan mutane 300,000 da suka mutu sanadiyar coronavirus jiya Litinin. A ranar ne kuma aka yi wa Ba'amurke na farko rigakafin cutar coronavirus a kasar. Wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin Amurka suka bijirewa gargaɗi don kaucewa tafiye-tafiye, tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika-ciki. A cewar cibiyar da ke bibiyar cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins, ya zuwa yammacin jiya Litinin Amurkawa 300,367 ne suka mutu daga COVID-19 cutar da coronavirus ta haifar. Amurka tana da mutum daya cikin mutane biyar da coronavirus ta kashe a fadin duniya. Yayin da aka dauki watanni hudu kafin Amurkawa 100,000 na farko su kamu da kwayar cutar. Wasu masana kiwon lafiya sun yi hasashen sake mutuwar wasu mutum 100,000 kafin karshen watan Janairu.
Kafin Sarfilu ya kawo muku sauran labaran duniya. Masana harkokin tsaro a Najeriya na ci gaba da ba da shawarwari ga hukumomin kasar akan matakan da ya kamata su dauka domin dakile wanzuwar ayyukan masu satar mutane da kaifar baki a garuruwa musamman a yankin arewacin kasar. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Kwali ya aika mana.
Masu nazari a harkokin tsaro a Najeriya na ci gaba da ankarar da gwamnonin Najeriya da sauran hukumomin tsaro musamman gwamnonin jihohin da wannan tarzoma ba ta kai ga jihohinsu ba da su himmatu wajen daukar matakan kariya domin tsare rayuka da dukiyoyin al'ummominsu. Detective Awol Bala, masani akan kimiyyar gano laifuffuka, yayi karin bayani game da matakan da ya kamata gwamnonin da wannan fitina ba ta kai gare su ba su dauka.
Na farko shine tantance cewa mu yi mabarayin hanyoyi guda nawa ne a ƙauyukansu don yawanci ta nan ɓata gari suke shigowa na farko kenan. Sannan na biyu tantance cewa da wani gari ake wannan abun, da garin da suka hada boda da su, waɗannan ƙauyukan da suka hada boda da su lalle ne su saka ido mai ƙarfi akan cewa wa ike shiga wa ike fita. Na biyu kenan. Sannan na uku dole ne su kiyaye dazuzzukansu, dan ta dazuzzuka suke shigowa. Idan an koro su tanan to a dajin fa suke haduwa, a dajin suke meeting, a dajin barayin hanyoyin suke yi, a dajin ake shigowa da makamai, a daji ake yin kidnapping, a dajin na ake shigowa da mugwayen kwayoyi. A gano cewa taya ake barayin nan suke samun abinci, taya ake barayin nan suke samun ruwan sha, taya ake barayin nan suke samun maganinnuka, taya ake barayin nan suke samun bayanai na sirri. Su suna samun bayani cikakku fiye da jami'an tsaro saboda su suna siyan bayanan da kuɗi. Shi kuma bayani na sirri kuɗi ne. So an dai ba za ka kashe kuɗi a bayanin sirri ba, to ba za ka samu abin da kake so a wajen yaƙi da wayannan ta'addancin ba.
Shima da Manjo Hassan Abdulaziz mai ritaya ya ce akwai bukatar gwamnonin jihohi irin na Kano da Jigawa da Bauchi da ma Gombe su ƙara ƙaimi wajen zakulo matakai domin ganin cewa sun ba da kariyar da ta dace ga al'ummominsu a kowane lokaci.
Idan gemun dan uwanka ya kama wuta, kai ma ka shafa wa naka ruwa. Irin wannan abu ba wai na farko ba, ka lura abin da ya faru a Libya lokacin Gaddafi da aka yi, duk mun ɗauka cewa ƙasashe na West Africa wato Africa duk sun ɗauka ba zai shafe su ba, amma a hankali ya shigo kuma ya ci mu, kuma har yanzu kuma yana kamci mu. So da haka su waɗannan jihohi da ya shafa ya kamata su san me ya kamata abin su ɗauka. Abin kuma da ya fi shi ne ya zama na cewa bayanai na sirri a tabbatar ana ba da su, kuma su al'umma ya kamata sun ba wa gwamnati kuma da jami'an tsaro haɗin kai, domin yanzu duk waɗannan jihohin da kake magana an kai su a hankali daidai za ka ga akwai baki da suka bazama cikin wayannan jihohi. Ba ma kamar Kano da muke muna kusanci da Katsina, za ka ga cewa in ka shiga ko masallatai ko unguwanni za ka akwai bakin fuska wayanda suka shigo wayanda ba san su kuma ba taɓa ganin su ba, ba san inda ya taso ba, tantance shi ba.
Ya zuwa yanzu dai yan Najeriya musamman mazauna yankin arewacin ƙasar na ci gaba da alhinin abin da ya faru a jihar Katsina da ma sauran sassan yankin arewa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwali. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfilo dauki da sauran labaran duniya.
Habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a Tigray jiya Litinin, kuma ta umarci masu makamai su kwanta damara yayin da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ke kokarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yakin makonni. Hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin Mekele, bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar 4 ga watan Nuwamba. amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma karancin ruwa. Rahotannin yunwa da cin zarafi ya fito daga 'yan gudun hijira, waɗanda wasu daga cikinsu gwamnatin Habasha ta mayar da su zuwa Tigray, yankin da har yanzu an hana 'yan jarida aiki ba tare da izini ba. Kasar Amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan Sudan a matsayin kasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin demokaraɗiyya mai cike da tarihi. An sanya sunan Sudan a matsayin kasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a shekarar 1993 saboda wasu manufofin shugaba Omar al-Bashir na wancan lokacin, wanda ya goyi bayan ƙungiyoyi masu gwagwarmaya irin su Hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa-kai irin su shugaban ƙungiyar Al-Qaida Osama bin Laden. A cikin shekaru biyu da suka gabata, wata zanga-zangar adawa ta haifar da hamɓarar da Bashir, wanda ya mulki Sudan tsawon shekaru 30, kuma manufofinsa sukan sabawa Amurka da Isra'ila. A cikin wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce an cimma nasarar ne ta kokarin da gwamnatin rikon kwariya ta Sudan ta yi karkashin jagorancin farar hula don tsara sabuwar hanya mai karfin gaske daga abin da gwamnatin Bashir ta gada. Jiya Litinin, gwamnatin Trump ta sanya takunkumi ga kawarta kungiyar NATO Turkiya kan sayan makamin tsaron sararin samaniya na Rasha, abin da ya kafa fagen ci gaba da fito na fito tsakanin kasashen biyu, yayin da zaɓen shugaban ƙasar Joe Biden ke shirin karɓar mulki. Wannan matakin ya zo ne a wani lokaci mai wuya a dangantakar da ke tsakanin Washington da Ankara, waɗanda suka shafe sama da shekara guda ba sa jituwa kan sayan makamai masu linzami samfarin S-400 da Turkiya ta yi tare da ayyukan da Turkiya ta yi a Siriya, sai kuma rikicin da ke tsakanin Armenia da Azerbaijan kuma a gabashin Bahrain. Amurka ta taɓa korar Turkiya daga shirinta na F-35 da shirinta na horo kan sayan makamai, amma bata ƙara ɗaukar wasu matakai ba duk da gargaɗin da Amurkawa suka yi mata, waɗanda suka daɗe suna ƙorafi kan sayan S-400 wanda suka ce bai dace da kayan aikin NATO ba kuma zai iya zama barazana ga tsaron ƙawancen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A wani shiri na tallafa mutane da suka samu kansu cikin matsanancin rayuwa sakamakon tashin hankali 'yan kungiyar Boko Haram da aka kwashe shekara da shekaru ana yi, tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya raba kayayyakin tallafi ga matasa masu yawan gaske domin taimaka musu su sake sabuwar rayuwa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
A wani shiri na tallafa mutane da suka samu kansu cikin matsanancin rayuwa sakamakon rigingimin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru 11 na fama da shi a jihar Borno, tsohon gwamnan jihar Borno Senator Kashin Shattima ya raba kayayyakin tallafi ga mutane 1,000 da suka samu kansu cikin matsanancin rayuwa sakamakon wannan iftila'in. An dai raba wannan kayan tallafin ne da mata da maza, da kowanne aka ce zai samu naira 25,000, yayin da akan baiwa wasu kekunan ɗinki da kayan gyaran gashi na mata da maza da ma dai wasu kayayyakin koyon sana'ar ga waɗannan matasa. Na tuntubi tsohon gwamnan jihar Borno Senator Kashin Shattima ko mene ne dalilinsa na bada wannan tallafi.
Babban abin shine mu ga cewa mun tallafa mutanen mu su samu jari. Gwamna yana gwagwarmayar karfinsa bisa ga ilmantar da 'ya'yanmu, amma a ƙasa akwai talakawa musamman ma da ke IDP camp da sauransu da ba su da abin. Mata wanda su suke rige da gidajensu dole ne a taimaka musu, kuma a haɗa karfe da karfe mu ma mu zo mu ga yaya ta wani fanni za mu tallafa mutanen mu taimaka mata. To mutane 1,000 kalilan ne a cikin mutane 6,000,000 a taimaka mutane 1,000 kalilan ne.
To ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne?
Sunana Zainab Tayyib, alkali daga Bama Local Government. Allah ya bashi lada, insha Allah mun yi alƙawari kuma za mu yi amfani da ilimi da kaya da aka bamu, insha Allah we making proud.
Ke me aka baki?
An bani makeup kit ne, box consisting of wannan products, the tools na makeup.
Dama kina wannan aikin ne ko kuma zaki soma ne yanzu?
Yeah, ina yi.
Kana zaki shago ne ko kuma wannan shine zaki bude wannan taimakon zaki kokari ki bude nan shago?
Eh to ina yi ne a gida amma da wannan taimakon za iya bude shago din ma.
Akwai wasu da ke kula da su haka?
Eh haka, ina tare da kanni na da sauransu.
Kuma da kina taimaka musu?
Yeah.
Suna na mai ta jami'i. Na samu keke na dinki ne.
Na. Su dama kana wannan sana'a na dinki ne?
A ba na yi ne. Kawai Allah ya bani sa'a ne. Na zo na karɓi wannan keke ne zan je yi kasuwanci da shi.
Zaka yi aikin dinki?
Eh dinki. Ai sosai ma. Yanzu haka ma ina kokarin kama shago ne. Zan fara kasuwanci na shi.
Kuma kana sanin ka yake yan uwan ka?
Yawwa, yan uwana da abokan arziki ba.
Shi ma dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa ya yi.
This empowerment material, inshallah, when vitalized, go a long way ensuring the means of livelihood of some of our displaced communities in Borno State.
Ya ce wannan kayan tallafin idan Allah ya yarda, idan har suka yi amfani da shi yadda ya kamata, zai taimaka wajen samar da harkokin rayuwa musamman ma ga 'yan gudun hijiranmu da yanzu haka wannan rigingimu ya daidaita. Don haka ina kira ga matasan da suka amfana da waɗannan kayayyaki da su yi amfani da shi yadda ya kamata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro ma jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Sunana Ibrahim Kantamba daga nan Niamey a jamhuriyar Niger. Kati da aka yi da ake mashi suna kati biometric na harkokin zaɓe abu ne wanda yake da mahimmanci, saboda shi ne na farko a wannan ƙasa tamu. Mahimmancin ta shi ne ba yadda za a yi mutum ya sake yin zaɓe sau biyu ko sau uku, saboda kati ce tana da hoto, tana zazzanen yatsotsi, wanda da duk lokacin da aka zo ka gwade ta, in ka yi zaɓe to fa ita wannan na'ura da ka zo ka yi zaɓen za ta nuna cewa a wannan katin mai ita ya yi amfani ne. Duk wata hanyar maguɗi an datse ta. Don haka na yi farin ciki da wannan kati, kuma na ji daɗi, kuma na yi goyon bayan wannan abu. Ina ma kira da duk ƙasashen duniya, musamman namu na Afirka wanda mu ne bamu taɓa yi gaba ba, ku yi koyi da wannan abin, su yi zaɓe ta wannan hanya, ita ce za ta hana maguɗi.
Sunana dai Alhaji Dauda Tankama, ɗan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Cikin kundi na zaɓe an ce za a aiki da wannan fishe biometric kati, wata wanda yake da na'ura a jikinsa, wanda idan kaye nan ba za ka yi cawurin ba. Yanzu a kwana a tashi yanzu muka gani an hiddo takarda ga ta nan da yau, da in ta fada ruwa shikenan ta gama aiki. Kenan kaga wannan aiki bai ba kuma ba ita bace kamata. Waccan wadda aka yi magana ta rubuta cikin kundin zaɓe ita ce aka yi bidije, cikin bidije na ƙasa aka ɗebo kuɗi makudai aka ba wasu 'yan kwangila, kuma wannan aikin bai samu ba. Yanzu aka hiddo mana wata takarda, ka tafi sayin raƙumi ka so ɗan akuya, kaga akwai ayar tambaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a shirin Tsaka Mai Wuya. A ci gaban muhawarar da ake tafkawa tsakanin Alhashi Muhammadu Maiduka na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Alhashi Asmanu Muhammadu na PNDS Tarayya Mai Mulkin Nijar, a yau za mu ji yadda waɗannan ɓangarori ke kallon sabon samfarin katin da za a amfani da ita a babban zaben watan Disamban da muke ciki. To amma za mu fara da jin dalilin da ya hana a ji ɗuliyar jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu, bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta hana masa shiga zaɓe, yayin da wasu rahotanni ke cewa tsohon Prime Minister ya gudu zuwa wata ƙasar waje saboda raɗaɗin wannan mataki, ko da yake ya dawo gida a ƙarshen makon jiya. Alhaji Muhammadu Maiduka menene plan B naku a yanzu saboda a samu yadda jam'iyyar za ta samu ta shiga zabe ba wai lalle dole sai amma ba saboda wasu na cewa ma ya gudu
abin da ke bada mamaki shine a ce hamma ya gudu na daidai hamma ba a ce police na belate ba ba a ce shari'a na belate ba ba gidan kasu shike ba kenan hamma yayi tahiya gudu shi gudu fara fargami na ɗaya za a hiddo sakamako dan da za a cewa shi ba dan takara na ba shi zai sa shi gudu kaga kenan wadannan duk maganganu ai candidate ɗin su ba zum shi ya fara hiddo wannan takalla kenan duk wannan maganganu na banza da wahina na ana son a nuna maka man militant ɗin malumara hamma ai ya tahiya barku ba wannan zance na hamma shin cikin wasu ayyuka zance ni yau ban yace maka ga plan B saboda ni in kabbar ne kamar wanda nace na har yanzu ni wanga abu ina sa ran za a dawo bisa kan gaskiya PNDS tun da sun ka fara iko kaga wanda ta hiyar take dan haka kaga kasa ko doshi tana cikin mawuyacin hali kuma talakawa na kuka da su
wannan karin za a yi aiki da wata karta da ake kira biometric
to ai ka gani katin da sun ka dauko yanzu haka zaman da ake duk wanda dan siyasa babu ranar da ba a kira ne ko jarabin karta inga wallahi wallahi na hikira je ku har minyu akwai inda aka kire ni aka ce men gashi nan kati ana rarraba mutane na zawwa suna doka kati ba akan ka ba da recipe sai ba kuma abinda suka nuhi za su yi procuration misali kenan kaga har yanzu akwai matsala alhali ko recipe sannan da an ka baka shine ke sawa in ka zo wurin katin ka a amshi recipe sai in na adiba a amshi a baka katin ka wallahi wallahi akwai wanda zuwa nan tallagi nan daidai gidan mai gari wajen masallaci wannan aka ce mai shi dawo onzer ina baka har da lokaci saboda musi saboda ni ba na magana bisa kan ƙarya shi dawo onzer saboda procurator ya zo ya ce an ci ana baraka duk wanda bai kare shi fice ne ga abashi kati shine a gaskiya amma da suke sun doki mutane da yawa lokacin arolama kowa ya sani kowa ya jiya sun doki mutane sun kai su wani wuraren sun yi kenan su ne zazzuwa su doko katin su daga baya a je a yi procuration na ƙarya
to takarda ce ta ka ba da izini a je a dauko
ba ta ba da izini a yi maka zabi ba doko makati ba ai doka kati inda yanzu an tsaya a ce dole kowa tunda an baka recipe sai inka in zaka zawa doka kati innan kawo recipe sai kenan an tabbatar da wanda adda katin shine tun daga foto sai adiba a gani kenan in batun baka zo ba wani bai da izinin shi doke katin ka to amma ba haka ne ake yi ba yanzu zaman da ake wurare da yawa ina zuwa kenan in suka doka sai a je a yi procuration tunda su ne adda iko za a je a yi musu procuration kenan sai a yi zaɓe wurin mutunan akan bashi nan ka sa ka ganin mutane da yawa suna da katin su sun rasa su amma an yi musu zaɓe to don haka ita ga katin ko da suka cewa karta security ce a reality akwai matsala gare ta sosai kuma shi ne muka kira tun hware
katin ba ta da inganci ba ta da sahihanci
ba ta da a bakin ingancin ta gudana akwai foton ka kuma ko ta fada ruwa ba ta jikewa bakin ingancin ta kenan amma bai hana misali in kai zabe na shugaban kasa da shi kishi an ba da izini ko ina kake kana iya zabe kana iya kai zabe misali yanzu kai zabe nan yamai komin sank bayan ruwa na ko sai ka zo kai zabe komin din ka koma komin duk kai zabe na shugaban kasa kana iya duk waɗanda zabe biyar
zaka iya zabe da yawa ba tare da an gane
shakka babu ba tare da an gane ba saboda ga katin babu inda za a rubuta cewa kai zabe shikenan babu shi
Alhaji harkar katin ne na ga ba abinda aka yi tsammanin za a fido bane shine kuma kashi yadda ake raba katocin da kuma mu yadda ake da shakku game da sahihancin wannan katin
abinda ke bani mamaki hisbillahi mai duka bai yuwa zancen kasa ne muke hawa a ce dole duk wanda ya zo yana da kartikin shi sai ya kai recipe mai duka yau wanda a kauye
shine gaskiya saboda an baka recipe
ina zuwa mai duka
menene
mutun nawa ke da recipe sai yau ga hannun shi ko kai aka tambaya yau recipe sai in kana da shi gidanka a shi in kana da yare na yawa an baka amshi ba yana sun fada recipe amma abinda zaka ce mini
kaji
wanda ya rubuta sunan shi yana da kartikin shi da fasfarkin shi da duk abubuwan da doka ta ce ka rubuta da su idan ka je wurin mai gari ga wanda ke bada kartikin nan ba militantin party bane sai ni ta kai su tare da mai gari tare da masu garuruwa aka duba aka ga sunan ka ba da kartikinka an gani an ba baka kartikinka dole sai da risifice babu ina ka sai da risifice babu risifice an baka shi dan gane inda abin ka shike inda
ni mana abin da nake
yi akwai mai zuwa shi ke karbar shi bari a nan zance na kuma naku dama ku fa kullun akwai rikici gare kullun wannan yau wallahi duk wanda ke da karti garin ga message dabro ka farta biki da nako da maka message kin da aka aika mini na karti kina ga inda shike zai amsa an taba haka nan amma su sama duka in ruwan sama kai yau sai sun ce abin da an kai yau ruwan ga da an kai an aika cako daga sama ba ruwan kware bane saboda haka mutane ne wanda sun rikici suna cikin dimuwa sai dai Allah ka musu sauki
to madalla a gaishe ku da fama masauraro nan muke bankwana da bakin nan namu wato Alhashi Asmanu Muhammadu na PNDS Tarayya da Alhashi Muhammadu Maiduka na jam'iyyar Model Lumana ta ƴan Hamayya waɗanda suka fafata a muhawarar da muka zo muku da ita a tsawon makonni hudu daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai wace ta maida hankali akan siyasar jamhuriyar Niger musamman game da zaɓuɓɓukan da ake saran gudanarwa a watan nan na Disamba yanzu a madadin bakin namu da jagoran tsaka mai wuya Aliyu Mustafan Sokoto ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima
to madalla a gaida malamai yanzu kuma ga Sarfil ya dawo da takaitaccen labaran duniya
Zaɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya Litinin cewa demokaradiyya ta yi nasara yayin da masu zaɓe daga duk faɗin ƙasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaɓen da aka yi a watan jiya yana mai cewa ƙa'idojin mulkin ƙasar an tursasa su an gwada su ana musu barazana amma ba su ruguje ba Babban Attorney General ɗin ƙasar Amurka William Barr ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba Donald Trump ya yi marabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban kan ikirarin da ba shi da tushe na shugaban ƙasar na magudin zaɓe da kuma binciken ɗan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden. Ƙasar Amurka ta zarce yawan mutane 300,000 da suka mutu sanadiyar coronavirus jiya Litinin. A ranar ne kuma aka yi wa Amurka na farko rigakafin cutar coronavirus a ƙasar. Wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin Amurka suka bijirewa gargaɗi don kaucewa tafiye-tafiye, tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika-ciki. Habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a Tigray jiya Litinin, kuma ta umarci masu makamai su kwanta ɗamara yayin da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ke ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yakin makonni. Hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin Mekele bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar 4 ga watan Nuwamba. Amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma karancin ruwa. Kasar Amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan Sudan a matsayin kasar da ke daukan nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin demokaradiyya mai cike da tarihi. An sanya sunan Sudan a matsayin kasar da ke daukan nauyin ta'addanci a shekarar 1993 saboda wasu manufofin shugaba Omar al-Bashir na wancan lokacin wanda ya goyi bayan kungiyoyi masu gwagwarmaya irin su Hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa-kai irin su shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. Jiya Litinin, gwamnatin Trump ta sanya takunkumi ga kawarta kungiyar NATO Turkiyya kan sayan makamin tsaron sararin samaniya na Rasha, abinda ya kafa fagen ci gaba da fito na fito tsakanin kasashen biyu yayin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ke shirin karɓar mulki.
Masu sauraro, a nan kuma ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya Zubaida Alhaji Adamu Winiba wanda aka ɗaura aurenta a ƙarshen mako. To Allah ba da zaman lafiya da zira a ɗangi ba, tare da godiya ta musamman ga Mamman Shehu da Hajiya Ayi Zabzugu da Hajiya Baida da kuma Hajiya Ammatu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Judy ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.